sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ana kuma iya kama mu a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya, sai kuma VOA Africa zango na 102.5 duka a jamhuriyar Niger, sai kuma Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Talata 9 ga watan Janairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Bakin haure kimanin 64 ne ake kyauta zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano jirgin a bakin gabar tekun Libya. Hukumar leken asirin tsaron kasar Jordan ta daƙile wani shirin kungiyar ISIS na kai wasu harhara a kasar. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban kasa Donald Trump a ƙarshen watan nan.
Bayan labaran duniya, za ku ji shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na shawo kan matsalar tsaro a arewa maso gabashin kasar.
Kuɗi ne za mu samu yanzu, an riga an hada wayannan jami'an tsaro su 5,000 a suna nan, za a kai su a horar da su akan wannan aikin da ake so a sa su.
A kanan daba kuma, waɗansu da suka haɗa baki ne aka sace wani ƙaramin yaro da ya zama ajalinsa suke ja-in-ja bayan shiga hannun jami'an tsaro.
Ta taimakon wata mutum biyu za ta sa su wani aiki, a ce wani aikin yanzu cimin gaskiya ba zan iya ba. Cimi ta zan iya cimin to shi kenan.
Wallahi ban faɗa ba, na yi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba. Sai da aka yi barazana da rayuwata ma aka ga ba ni da laifi a ciki.
Muna kuma da rahoto kan wani hari da aka kai a garin Mambila da ya yi sanadiyar rasa rayuka 3. Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya, inda za su ɗora a fafatawar da aka fara tsakanin magoya bayan jam'iyyun APC da PDP a Najeriya. Kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shaƙe da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya, a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogarayen teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun Mediterania ranar Asabar. An gano garawaki 8 dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya ta kira tekun Mediterania a matsayin waje mafi hatsari a duniya, bayan da bakin haure 2,832 suka halaka a shekarar 2017. Haka kuma a shekarar 2016 bakin haure 4,581 da ke ƙoƙarin zuwa Italiya daga arewacin Afirka suka rasa rayukansu. A jiya Litinin, wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar da take baiwa wasu 'yan kasar El Salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan Amurka. Wannan shirin bada kariyar na wucin gari da ke kare dubban 'yan kasar da ke a tsakiyar nahiyar Amurka daga mayar da su ƙasarsu, bayan da suka samu kariya tun faruwar mummunar girgizar ƙasar da ta gargaza ƙasarsu a shekarar 2001, zai ƙare ne ranar 9 ga watan Satumba shekara ta 2019. A ranar ne duk 'yan kasar El Salvador da ke zaune suna aiki a Amurka tun kusan shekaru 20 da suka gabata za su koma ƙarƙashin tsohon tsarin farko da aka ɗora su a kai. Muddin har yanzu suna ƙarƙashin tsarin. Haka kuma suna da zaɓin neman wasu takardun izinin zaman ƙasa a bisa hujjar aiki ko kuma alaƙar iyali. Wannan hukunci da aka yanke ba shakka zai jefa wasu 'yan ƙasar El Salvador da ba su da takardun zaman ƙasa fuskantar mayar da su ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau Talata tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa a matsayin babban yunkuri. Yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da Koriya ta Arewa wasannin Olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa. A yau Talata ne wakilai da ƙasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen Panmunjom, wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu. kuma inda aka rattaba hannu a yarjejeniyar sulhu ta shekarar 1953 wadda ta kawo ƙarshen fada tsakanin ƙasashen biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci kasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban kasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin shi Pence ɗin jiya Litinin. A sanarwar da sakatare hulɗa da 'yan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban kasa Alisa Fara ta fitar, ta ce mataimakin shugaban kasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar Amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya. Ziyarar da yanzu haka aka shirya Pence zai yi ta daga ranar 19 zuwa 23 ga watan Janairu. An jinkirta ta ne saboda tashin hankalin da aka fuskanta a yankin, biyo bayan shawarar Trump na mayar da ofishin jakadancin Amurka na Isra'ila daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Kudus. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi watsi da yunkurin Amurka na ɗaukan birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, haka kuma shugabannin ƙasashen duniya duk sun soki lamarin. Daga ƙarshe, hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar Jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar ISIS na kai wasu harara a ƙasar, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar jiya Litinin. Kafar labaran Petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane 17. Ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamba shekarar ta gabata. Ƙungiyar ta yi niyyar yi wa bankuna fashi ta kuma saci motoci domin samar da kuɗaɗen da take buƙata wajen kai hare-haren. Ta kuma haɗa wasu ababen fashewa haɗin gida daga wasu sinadarai da aka siyo daga kasuwa. Ƙasar Jordan ta jima tana zaman muhimmiyar kawa a haɗin gwiwar ƙasashen da ke yakar ƙungiyar ISIS a ƙarƙashin jagorancin Amurka.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Taraba, Najeriya, inda waɗansu mahara da ba a tantance ba suka hallaka mutane uku tare da jiwo waɗansu 7 raunuka. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na ɗauke da ƙarin bayani.
Kamar yadda ma bayani suka tabbatar, wasu ɗauke da bindigogi ne waɗanda ma kawai yanzu ba a ma tabbatar da ko su wane ne ba, so kai wannan hari a ƙauye mai samari da ke yankin Mambila na ƙaramar hukumar Sadauna da ke jihar Taraba, inda ma suka yi direbin miki a wajen wani taron jama'a da nan take kuma aka samu asarar rayuka, baya ma ga waɗanda suka samu munanan raunuka. Lamarin da ya faru ne yayin da wasu 'yan ƙabilar Mambila ke gudanar da bikin rawar gargajiya da suka saba gudanarwa duk shekara, batun da tun farko hukumomi a yankin suka yi gargadin da kada a gudanar.
An fara rawar a wani waje ne, shikenan sai aka kaura aka koma wani gida, to a cikin gidan ne aka kai su wannan hari. Mutane uku ne aka kashe, kuma mutum 7 a yanzu aka haɗu da mata guda 2 suna kwance a asibiti sanadiyar wannan afka musu da wasu bindiga suka yi ɗan a can garin Mai Samari.
Rabaran Godwin Saul da ke ma zama shugaban riko na ƙaramar hukumar Sadauna wanda ku tabbatar da akwai lamari, yace yanzu ma tuni aka tura jami'an tsaro domin gano waɗanda suka kai wannan hari.
Mutanen da suka yi waɗannan abubuwa suna kai harin nan ba mu san ko su waye ne ba. Na sa kai na da DPO da Army officer wanda yake commanding a Gembu da Army intelligence da sauransu including civil defense sun je sun shiga Mai Samari suna kan investigation, suna so su duba wayan da culprit wayan da sun yi wannan abubuwa, suna kai aikin tukuna har yanzu nan.
Rundunar 'yan sannan jihar Taraba dai wanda mata saba layar gane wannan suka kai hari ta ce tuni ma aka kama wasu dangane da wannan lamari, kamar da kakakin rundunar 'yan sannan jihar ASP Davi Misal ke cewa.
Yanzu dai mun tabbatar da an rasa rayuka mutum uku, sannan mutum sun kai 6 da suka jikata yanzu ana musu magani.
Kawai akwai wanda aka kama?
Muna akwai wanda muka kama, muna kuma bincike a yau.
Yanzu haka dai wannan hari da aka kai ya ma jefa yankin cikin wani yanayi na zaman daddare, yayin da wasu kuma suka yi gudun hijira saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Wannan hari dai na mako zuwa ne ma a ƙasa da watanni 6 da hare-haren da aka kai wa al'umman Fulani da ke yankin na Mambila, lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka da kuma dukiya, ciki kuwa har da shanu fiye da 300. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai kuma birnin tarayya Abuja, inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazau da takwaransa na ma'aikatan noma Audu Ogwe da waɗansu gwamnoni shida da kuma masu ruwa da tsaki suka kwashe sama da sa'o'i 7 suna nazarin hanyoyin daƙile matsalolin tsaro da suka addabi ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Wannan taro ya amince cewa za a horar da wasu jami'an tsaro na musamman wanda za a kira su Agro Rangers da yawansu zai kai 5,000 da nufin sa ido akan duk motsi da ake yi a dazuzzukan ƙasar nan. Ministan cikin gida Abdulrahman Dambazau ya yi mani bayanin cewa shawarwarin nasu ma sun wuce haka.
Ba za a jima ba, kuɗi ne za mu samu yanzu, an riga an haɗa wayannan jami'an tsaro su 5,000 a suna nan za a kai su a horar da su akan wannan aikin da ake so a sa su. Saboda haka nan ba da jimawa ba, insha Allahu za a so ma wannan yi. Abinda muke so a yi shi ne a duba yaya za a yi a tabbatar cewar su makiyaya an kare musu haƙƙinsu yadda za su duba ayyukan da suke yi, ma'ana na kiwo, su kuma manoma su ma an kare musu haƙƙinsu.
Shi kuwa ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Miyatta Allah na Birnin Tarayya Abuja, Yahaya Isa, ya ce a kullum ƙungiyar na ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya ne tsakanin manoma da makiyaya.
Muna iyakacin ƙoƙarinmu mu nuna musu damar su fahimci cewa kiwo da noman nan duk sana'a ɗaya ne, duka a ƙarƙashin ma'aikatan gona muke, kuma kiwon nan kowa ma yana iya yi. Abin da muke ƙoƙarin mu fahimtar da sauran jama'a kenan, ba lallai Fulani ne kaɗai za su yi kiwo ba, kowane ƙabila zai iya yin kiwo. Kiwo kuma sana'a ne wadda ta kasance ɗaya daga cikin ginshikin tattalin arzikin ƙasar nan. Kuma muna kira ga jama'a su kasance suna kallon kiwo a matsayin sana'a ne wadda kowa zai yi, ba abu ne na bahilata ne kaɗai ba.
Gwamnan jihar Taraba Darius Ishaku ya ce jiharsa na ƙoƙarin kafa dokar hana kiwo, inda ya ba da hujja kamar haka.
Ba niyan cewa wai dokan zai cutar ma wani, a babu. In Allah ya yarda, amma za mu samu musu ruwa da ciyawanci da sauran abubuwa da zai sa su sami su yi kiwo din a waje daya, amma ba wani damuwa. Yaransu kuma su samu su tafi makaranta, su karan kansu ma su samu a koya musu mai za a yi, su samu musu likitocin dabbobi su zo su taimaka musu.
Na nemi in san ko batun makamai na cikin matakan da taron ya dauka, amma gwamnan jihar Adamawa Muhammad Jibrila Bindo ya bani amsa da cewa
kin san akwai maganganun da zamu yi a tsirance wanda ba za mu bayyana ba, amma mitin ne muka yi wajen kusan awa 8 zuwa 9, kin san ba abin da ba to ba. Kowa ya yi magana kuma kowa ya faɗa damuwarsa, kuma idan na gaya miki in Allah Ubangiji ya yarda za a samu yadda za a gare wannan matsala.
Shi ma ministan gona Audu Ogbe ya ce ma'aikatarsa za ta kafa wani sansani na musamman domin makiyaya na samar musu da ruwan sha, abinci da tsaron dabbobinsu. Madina Dauda, sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kano, Najeriya, inda wani yaro dan shekaru 8 ya mutu a hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi da nufin neman kuɗin fansa.
A ranar Ladi 31 ga watan Disamba shekarar da ta gabata ne, wani saurayi mai suna Abubakar dan shekaru 24 yace sun hada baki da matar surukinsa Malama Wasila Abdullahi domin sace guda daga cikin ƴaƴan kishiyarta da nufin karbar kuɗin fansa daga mahaifin yaron, wato mijinta Alhaji Ahmad Aliyu Umar, mazaunin unguwar Kofar Ruwa a nan birnin Kano. To amma a wani lamari da masu salon magana kan ce alhaki kuyo ne, sai kawai masu garkuwar suka dauki danta na cikin ta, wato Usman, maimakon ɗan kishiyarta wacce tuni ta riga ta rasu. Ga dai Abubakar din da bayani bayan da ya shiga komar jami'an hukumar tsaro ta DSS.
Tati musamman ta mutum biyu za ta sa su wani aiki, wani aiki ne ta cimma ba zan iya ba, na ci wani aiki ne ta cimma gaskiya ba zan iya ba, cimma ta zan iya, cimma to shi kenan, cimma abin da take so tana sa a ɗauki ɗan marigayiya a ajiya sadiya, cimma ta gaskiya ba zan iya ba, cimma to don Allah kan mu gaya kowa abin da ya faru, a cimma ta kuma shi insha Allah ba zan gama.
To tunda ka ce mata ba za ka iya ba, iya akai kuma daga baya ka zo ka iya?
Wazaran ina zaune shikenan sai na zo ne suke kira ni suka fito waje muna magana ne ta cin mun an yi zuwa samu wani canji sai ya zai inda wani aikin da kika nufi sai ku ne 2,500 ba ni na je ni da ni ce ba ni ne kuma ta wannan hakuri lokacin ta gaya mun lokacin da Alhaji zai dawo a za a dauki yaran guda biyu idan aka dauke su za a ce Alhaji ka kudi saboda ƴaƴanta Alhaji idan aka ga masa abu ba zai mata ba, amma in ƴaƴan marigayya ne da abin naka ci mata yi mata zai masu.
Sai dai Hajiya Wasila Abdullahi ta musanta cewa ta bada kwangilar sace dan kishiyar tata.
Wallahi ban fada ba, nayi rantsuwa ma da ajali na aka ce ba a yadda ba, sai da aka yi barazana da rayuwa ta ma aka ga ba ni da laifi a ciki.
An yi bayanin cewa kin lura kaman danki an mai da shi dan bora, kuma dan haka kuka shirya da shi da wannan bawan Allah a dauke wancan yaro.
Wallahi ya azabtar da ni akan wannan sharri, amma na bar shi da Allah, ba ai haka ba yalla bai ba ai haka ba.
Alhaji Ame Aliyu ya yi karin haske game da tattauna batun bada kudin fansa na naira miliyan 2 da aka nema.
Daga text a waya an rubuta, Alhaji Ahmad ka dawo lafiya, karka nemi danka yana hannun mu, saboda haka ka huta lafiya. Ni ne baban Aisha. To wanda ya wannan ashe sirikina ne da safe, sai su masu wannan text suka bugo mu waya. Shiwar ba ga sako bane, yace eh na ga sako. Abin da samu bude mu kun riga kun rude da mu daga ni har war wannan yaro. Amma dan Allah bane ke so da ku, war wannan yaro ma ta riga ta fadi ma bar lafiya, tunda na ga wasu an dauke wannan yaro. Ku yi hakuri ku faɗa abin da zan ba ku, mu shirya da ku ku zo mu yaro. Sai suka ce sai na ba su naira miliyan 2.
Rabiu Garba da ke zaman babban jami'in kula da harkokin bincike a hukumar ta DSS a nan Kano, yace binciken su ya cimma nasara, har ma yayi kira ga al'umma.
Kofa ma abu da take. Duk wanda ya samu abu ko wani abu wanda ya shafi satan mutane ko wani laifi, yana iya zuwa kofar mu da take ya kawo mana. Kuma idan ya kawo mana wannan korafi, kamar yadda aka koya mana aikin, za mu yi shi gwargwadon iyawanmu, kuma mu tabbatar da an samu nasara.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani. Kada dai a sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Idan PDP tana yin abin da ya dace, tana kan turba, tana kan manufan da su Solomon Lasu Adamu Chiroma suka kafata su Alice Ikweme. Duk lokacin da kaga shugaba ya bar hanya ya fara shiga jeji, ba dole bane ka bi shi ai.
Wane ne a jam'iyyar APC yau? Banda Muhammadu Buhari zan fara kirga maka diga Kebbi. Gwamnan Kebbi dan PDP ne, yayi PDP. Gwamnan Sokoto yayi PDP, speaker ne PDP. Kazo Katsina yayi speaker PDP. Kazo Kano Ganduje yayi deputy governor yayi PDP. Kazo Kaduna El Rufai yayi minister PDP. Kaje Adamawa Bindo Jibrila yayi senator PDP. Dalilin haka idan an ce PDP ne ta lalata Najeriya, to waɗannan ba za su tsira daga cikin barnan ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan mun same ku lami lafiya a shirinmu na biyu na cikin wannan sabon shekara ta 2018. To akwai alamar cewa domin an kira mu an gaya mana kuma an gaya wasu wakilai namu da ke Najeriya cewa magoya bayan PDP wasu ba su ji daɗin shirinmu na farko ba, wanda muka gabatar a makon jiya, domin suna ganin kamar wanda ke wakiltar su akan shirin, wato Ahmed Gulak, kamar bai kare su da kyau ba. Duk wanda ya ji shirin na farko mai yiwuwa ne zai ɗauka hakan, saboda a wannan shirin Ahmed Gulak ya fara ne da bayyana rashin gamsuwarsa da tasa jam'iyyar ta PDP da kuma alƙawarin da ta ɗauka. To amma a shirin yau, kamar yadda kuka ji a kalaman gabatarwar wannan shirin na yau, rawar da kiɗan da za su canja, kuma daga yanzu za su ci gaba da canjin ne. To amma kafin mu yi nisa, bari tukuna mu jira ra'ayoyin wasu 'yan siyasan PDP da APC kan halin da suke ciki yanzu a Najeriya.
Abdullahi Jalo.
Duk wanda ya ɗauka PDP bata da karfi ko kuma bata nan ko kuma wancan abun da ya faru ya dan ja mata baya, gani da ya kori ji. An bata PDP fiye da laifin da ta yi. Yanzu an wayi gari abun da yake kasa daga sak sai chak daga chak sai sata.
Sunana Alhaji Mu'azzu Labu, Northwest Zone Coordinator na Buhari Friends Organization Network. Mun mutanen da suka fito suka yawo lungu da lungu cikin kasan nan, suka roki mutane, suka gaya wa mutane abubuwan da za a yi musu. Waɗannan mutane da suka fito su ne suka zaɓi jam'iyyar nan, su ne suka yi wa jam'iyyar nan aiki, su suka kai Janar Muhammadu Buhari wannan kujera. An waye gari waɗannan mutanen ba su a cikin wannan gwamnati ta Janar Muhammadu Buhari. 'Yan jam'iyyar APC da suka yawo da Buhari su ne za su iya kara martaba da darajar Buhari. Yau an ɗauko mutumin da bai sanya aka yi Buhari ya ci zaɓe ba, an ba shi mukami. Saboda haka mutanen da suke je suka tallata mutunci da karamci irin na Buhari a wajen campaign, su ya kamata a ba mu kamidin domin su kare wannan mutunci da karamci a wannan a gwamnati.
Haka ne, to yanzu za mu kawo muku shiri na biyu ko kashi na biyu na muhawarar da muka hada ɗakinmu na ɗaukar shirye-shirye da ke birnin tarayya Abuja a can Najeriya, inda muka da shi Ahmed Goodluck ɗin wanda tsohon mashawarci ne ga tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, da mai malam Buni shi ne babban sakataren jam'iyyar APC mai mulki yanzu, wanda kuma da shi mai malam za mu fara da neman ya yi mana bayani game da likitan cikin gida da ke damuwar jam'iyyar tasu a jihohi fiye da 10 da ke ƙarƙashin riƙonta, wanda suka haɗa da Kano da Kaduna da Bauchi da Kogi da Katsina da dai sauransu.
Duk jihohin nan da ka ƙirga akwai kwamitoci a halin yanzu da suke aiki su ga cewa su sulhunta su,
kuma kwamitocin da suke kokari su kashe wutar nan take
bata ki ba. Ai dama akwai wutar da tun tana kashi 100 za a kawo ta kashi 50 har ta zo 70 har ta zo ta zama babu, ba wai wuri lokaci guda bane, abu ne da ya shafi mutane da yawa, dole ne kuma kowa sai an tuntube shi kuma kowa sai an zauna da shi yadda za a samu bakin zaren sannan a warware matsalar.
Ne da me ya kake ji in ka je APC suna yanke muku hukunci gwamnatin da ta gabata ta Goodluck Jonathan?
Wannan kafin in shiga wannan, ina so in ga ma aboki na cewa ba daidai bane a ce yau APC tana ragaman mulki a samu rikita-rikita da yake faruwa a jihohi 13, kayi misalin Kano, kayi misalin Kaduna, Adamawa tana ciki, Kogi na nan, Benue na nan, bai kamata ba. Dole ne idan zaka shirin shiga jam'iyya to a dinki. Shi ne dalilin da ya sa maka na fara shimfidar rigimomi da yake kan PDP kafin kullo akan nasu. Ko ba haka ba, su jam'iyyan APC masu ragaman mulki yanzu dole ne su tashi haikan su samu ma'aikata, domin abinda nake fada ba su da kwararrun ma'aikata. Me yasa na fada ka? Suna da shugaba ba kamar jam'iyyan PDP ba. Yau Muhammadu Buhari ya ce ya kira duk waɗannan mutane, shi shugaba ne, shugaban jam'iyya ne, shugaban kasa ne. Ya kira 'yan jam'iyyar su ce kun abinda muke nan ba zai kai mu ga nasara ba. Ai kowa zai bi. To abinda kenan ba mu da shi a PDP. Kowa ta kansa yake yi. Gwamna Fayo shi ya fito ya faɗa magana, Wike ya fita ya faɗa, don su biyu ne yanzu da jam'iyyar PDP. Har a fita ana zagin kasan Yarabawa cewa ba abinda za su iya kulla ma jam'iyyar PDP, ba za su iya kara mata komai ba. To wannan babban illa ne.
Abinda nake yawan shi magana da
a kuma kan APC.
Yawa kan zargin da suke yi wa hukuncin da suke yanke wa PDP. Kullum ka taba dan APC cewa ke PDP ta shekara 16 tana mulki.
To wannan ba daidai bane. Dalilin haka ne muna zato 'yan Najeriya suka zaɓe su suka bar PDP. Da suka hau kuwa sai a bari. Menene ta shimfiɗa ma 'yan Najeriya?
APC.
Amma ka daina zargin a matanka ba lafiya a gwamnatin PDP ne. A ɗanka ya ba je makaranta ba a laifin PDP ne. A mota ya yi hatsari a laifin PDP ne. A yadda laifin PDP nan na 'yan Najeriya suka zaɓi APC su karɓa mulki. Dalilin haka kuwa ku shimfiɗa ma 'yan Najeriya. Kamar yadda fada maganar tsaro alhamdulillah, kamar mu a arewa maso gabas za mu ci alhamdulillah mun gode, akwai alama na yaki da wannan Boko Haram a arewa maso gabas, Borno, Yobe, Adamawa, Gombe, Bauchi da sauransu, alhamdulillah da Taraba. Dalilin haka mu a PDP ba za a ce wai dukkan mu bai daya ba mu da kyau ba, kamar yadda APC ba za ka ce duk mutanen APC suna da kyau ba. Dalilin haka akwai 'yan fasagurbi, akwai munanan mutane da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC.
Ka fara magana kake cewa sun zarge ku da abubuwa, amma a bari a ga nasu kamun ludayi ɗin. Ke zuwa kamun ludayin nasu yaya kuke kallon sa?
Ni yadda nake kallo a kamun ludayin APC dole ne su tashi su yi aiki tukuru.
Amma sun yi aikin zuwa yanzu ko
kuma ni dai ne gurgurdan karfi, amma ba su kai mu ba.
Yawwa
ba su kai mu ba, domin me mun shekara 16, APC kuma shekara 2 da rabi. Dalilin haka in ka auna abinda aka yi shekara 16 ba za ka hada da abinda aka yi shekara
ci gaba da sauransu
da sauransu dalilin haka
yi min magana da sauri kan wannan abin da yace sun fi ku aiki
to bagaji yace mu daina zargin mu daina labta jam'iyyar PDP laifi ba ai wannan kariya ce domin bayar da za a yi abin ne barna dan ana gyara duk gyara da ka sani barna ce take kawowa a yi gyara ko rashin tsaro da muke magana yanzu da aka samu nasara lokacin da suke kankara ga mulki da sun yi da mali kicin bai kawo haka ba da kuma bai lakume rayukan da ya lakume a daidai yanzu da muke maganan nan ba da ba su mai da a samu marayu a arewa maso gabashin nan bila adadin ba da ba a fidda yara ba sa karatu ba sa komai yanzu an rasa yadda za a yi da yaran nan ba matsala yanzu yadda ake ciyar da mutane da suka rasa mahallansu ma ya addabi gwamnatin nan balle kuma makomansu gwamnatin nan tana tunanin yadda za ta mai da mutane mahallansu wannan duka barnan ya za ka yi ka tsome PDP daga ciki dan kana gyara dole ne shugaba Muhammadu Buhari ba shi ya karzo mun ba mu abin da muke so ɗan Najeriya su gane kenan shi yasa dole sai mun ambace su sannan mu ce to fa ga gyaran da ake yi domin kada ɗan Najeriya su dauka yanzu wani yana jin fatara zai dauka cewa shugaba Muhammadu Buhari ne ya kawo masa fatara dole mu ce Baitul Malin nan wawushe shi aka yi kudin nan sace su aka yi shugaba Muhammadu Buhari ya zo ya tarar Baitul Malin gwamnatin Najeriya kurangwal ba komai a ciki muna so su gane wannan sannan muna so su ɗan Najeriya su gane cewar karkashin mulkin jam'iyyar PDP kananan hukumomi jihohi da wasu rassa na gwamnatin tarayya ba sa iya biyan albashi sai shugaban
wanda ba su biyan albashi
duk da haka shugaban Muhammadu Buhari zuwan sa karagan mulki ya ba su tallafi yawanci jihohi da kananan hukumomi saboda tilin albashin da ake bi bashi tilin albashi wani jaha fa za ga wata 9 ne wani kuma ana ma magana wata 6 ne to ba abu ne da lokaci daya za a ce maka an riga an biya to dole sai ka ambaci wanda ya hassa da wannan dole sai ka ce fa su suka batta ta zo wannan yanayi da muke ciki kuma rashin aikin yi da ya addabi ɗan Najeriya muna so ɗan Najeriya su gane cewa tsawon shekaru 16 da PDP ta yi babu wani tanadi da ta yi wa matasa musamman ma saboda daga mutum ya gama makarantarsa ga aikin da zai yi dole ne sai mun su yi hakuri dole sai mun ambaci masu laifin sannan kuma mu daura gyaran
a kai Allah duk kuka san wannan matsalolin da yake cewa matsalolin ku
wannan akwai gyara a nan
har yanzu
ai kafin PDP ta shigo mulki ma 1999 matsalan rashin aiki akwai shi matsalan rashin tsaro akwai shi sai dai zaka ce waɗannan matsaloli sun bunkasa ne ana tafiya tana bunkasawa dalili haka
amma su azo su nuna tunda suka hau ba abinda suke lawarware matsalolin da kuka haifar
ai ba don haka aka zabe su ba an zabe su na don su gyara
banne da kuka yi
ba barna ba su gyara Najeriya
to a gaishe ku malamai to bari mu jabirki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa mu dawo mu dora inda muka tsaya a yau za mu ji ko kashi nawa na mutanen gwamnatin APC tiyo ne ke sanye da rigar PDP a yanzu sannan kuma ana samun nasara a yakin da Buhari ya ce yana yi da kidirci hanci da rashawa muna godiya ga su bakin namu dai mai malabu ni babban sakataren APC da kuma shi Ahmed Goodluck tsohon mashawarci ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan sannan da wakilin mu Nasiru Adamul Hikaya da kuma Benjamin Gawon da ya dauka mana shirin a can ɗakin mu na daukar shirye-shirye da ke Abuja a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakuta a Washington DC
da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotannin da muka gabatar muku a wannan shiri har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook da kuma Twitter. Kafin mu sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da godiya ta musamman ga ambassador Sam Jimba da Mr. Obadiah Tohomdet da Alhaji Muhammad Wakil da kuma Sani Shu'aibu Malumfashi da iyalansu. Nagode da karamci, Allah saka da alheri. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni, sai kuma injiniyarmu na yau Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.